سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدسات سادواء وأن مسلاتي من البركة مسلاتي مغلقة أنا تشكين غلنبوتي وأن يمتي لرانا من البركة تجمع يوم ترى دوات رمضان هجران مائكي صلى الله عليه وآله وسلم أدو ديرة تريه ديرة تلاتين دشدة وأنكم يوزو ديرة عشرين دشدة ga watan shida miladiya ta 2015 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kahfi mun tsaya akan aya ta 19 to kafin mu shiga tafsiri akwai ɗan tambayoyi kaɗan da zamu ansa. Akwai mai tambaya da yake tambaya game da rakatul fajri, yace idan mutum ya riga yayo rakatul fajr, idan mutum ya zama bai yi rakatul fajr ba a gida sai da yazo masallaci, to sai yayi raka sai yayi tahiyatul masjid sannan kuma ya tashi yayi rakatul fajr, ko ko in yayi rakatul fajr shikenan. Ita tahiyatul masjid abinda ake nufi, in ka shiga masallaci kada ka zauna ba tare da sallah ba, saboda ka idan ka shigo masallaci da asuba bayan fuduwa alfijir zaka yi rakatul fajr, to wannan rakatul fajr din kai sallah ce, saboda haka in kai ta shikenan kai tahiyatul masjid din. Abinda ba a so shine a ce ka zauna ba tare da kai wata raka'a biyu ba, to yayin da kai tahiyata kai rakatul masjid ai ka rakatul fajr ai ka kai tahiyatul masjid ka samu wadannan raka'o'i, saboda haka ba sai ka dawo kuma ka sake kai tahiyatul masjid sannan ka dawo kai rakatul fajr ba, kamar mutumin da ya shigo ana sallah ya shigo liman ya tada sallah, to kaga zai shiga kai tsaye ai sallah da shi, ba a cewa sai yayi tahiyatul masjid sannan ya bi liman. Wannan sallar da zai yi ita ce za ta ba shi damar in an gama sallah ya zaman sa ba tare da yayi laifi ba. Sai wanda shi kuma ya yi tambaya ne game da rakatul fajri, cewa zai iya yin ta a gida, daman yin ta a gida shi ya fi zama sunna. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta a gida ne, saboda haka in mutum ya yi ta a gida wanda ya fi zama sunna sosai, ba laifi ba ne ya yi a masallaci, amma inda zai yi a gidan wannan shi ya fi, saboda haka in ya yi a gida da zarar ya shigo masallaci liman bai tada iqama bai kabbara ba, to kaga tahiyatul masjid zai ya zauna, in kuma liman ya shiga sallah shikenan sai ya shiga sallah ayi da shi sallah asuba ne da shi. Sai wata da take tambayar game da mace, cewa ita ce za ta dauki nauyin tufa, wato nauyin tufarta da ilimi za ta iya daukan nauyin tufatarwarta da iliminta, ko kuwa lallai akan mijinta wannan yake. Tufatarwa, ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da gurin zama har ma da lafiya, wannan duk abu ne da yake wajibi akan miji, yana karkashin nafaka. Wasu malamai sukan ce ai sha'anin lafiyar ta baya wuyansa, yana wuyan iyayenta, wannan kuskure ne babba, ko da kuwa an samu wasu sun rubuta shi, domin ba za a ce wajibi ka ba ta ci da sha da gurin zama ba, amma in tana rashin lafiya ba ruwanka da ita, wanda ya saba wa tunani. Gaskiya shari'a ba za ta yi wannan ba, ba za ta rarrabe tsakanin ciyarwa da shayarwa da kula da lafiya ba. In har an wajabta maka ciyar da ita da shayar da ita, to babu abinda zai hana kuma kula da lafiyar ta zama wajibi a kanka, saboda haka wajibi ne akan miji ya yi wannan. To wanda idan mace tana da ƙarfi da za ta yi wa kanta, ko za ta rage masa wasu nauye-nauye ganin cewa watakila shi ba ya da ƙarfin da duk zai iya waɗannan abubuwa ko ya wadatar da su, to ba laifi ba ne, tana iya taimaka masa a nan, wani yana daga cikin mu'ashara, wato kyakkyawan zamantakewa tsakanin mata da miji, ta tallafa wa mijinta, inda a ce tana fitar da zakka ma saboda dukiyarta ta kai ta fitar da zakka, ta halatta ta bashi, kamar yadda matar Abdullahi dan Mas'ud in ta fitar da zakka ta kan ba mijinta, ta fitar da zakka sai Abdullahi dan Mas'ud yake aishe fi kowa cancanta a bashi zakkan nan, saboda haka ita kuma take ganin a to ita da zai ciyar kuma ya za ta bashi zakka, in ta bashi zakkan nan ba ƙarshe zai je ya wuce fane ya kawo mata ne, kuma ta ci ce fananta daga zakkarta, saboda haka sai ta ga abin haka ban bar kai, sai ta je ta gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi ya ce eh shi ya kamata ki bawa, saboda haka in ma da tana dukiya za ta fidda zakka sai ta taimaka masa, don haka za ta iya taimaka masa da zakka ta wajibi ballanta kuma ballanta na kuma zakka ta dauri, saboda haka za ta iya masa wannan, don haka in tana iya daukan nauyin kanta ta rage masa babu komai, in kuma za ta iya ba to dama wajibin sa ne ya yi masa waɗannan abubuwa. Abinda ya shafi ilimi akwai ilimi iri biyu ne, akwai ilimi na sanin Allah da yadda zaka bauta wa Allah, akwai kuma ilimi na sana'a. To ya ilimi ne na sanin Allah, abinda ya shafi bautar Allah, ya zata bauta wa Allah, ya zata kiyaye haƙoƙin Allah ta'ala da haƙoƙin zamantakewa na aure da haƙoƙin jama'a da take mu'amala da su, to wannan wajibi ne, yana ƙarƙashin abinda ya wajabta miji ya yi wa matarsa da 'ya'yansa, duk za su shiga ƙarƙashin ko an fusakun wa ahalikun nara, don babu yadda za a yi ka iya tsare iyalinka daga fadawa cikin wuta, fadawa cikin hushin Allah wanda zai ja su zuwa ga wuta, sai ta hanyar ba su ilimi, idan babu ilimi to komai ma za su iya su yi. To kaga a nan wajibi ne miji ya yi wannan, in kuma ilimi ne na sana'a za ta koyi ɗinki wani abu, nan ba wajibi ba ne sai ya biya kuɗi ta koyi ɗinki, tunda abinda yake wajibi akan sai ci da ita, ya sha da ita, shayar da ita, ya bata gurin kwana, ya tufatar da ita, wannan su ne shi ne abinda yake wajibi akan sa, kuma shi ne aka ce je nemo ba ita aka ce ta fita ta nemo ba. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim wannan ma yana ɗaya daga cikin abinda yasa aka ba wa namiji shugabanci a gidansa, kasancewarsa zai kawo abinci zai tufatar da iyalansa. To in ya zamana ita za ta yi wa kanta, to kaga an rage wani ginshiki na kawamar rajul shugabancin namiji, abinda ai an haƙƙin mata na duniya suke ƙoƙarin su yi kenan, su ga sun rushe batun kawama ta namiji, ya zamana da mace da mijinta duk daidai suke, babu wani fifiko da mijinta yake da shi a kanta, domin za a ce ita ma ta je ta nemi nata da kanta, saboda haka in ta je ta nemi nata da kanta, ita za ta ci da kanta, ta shayar da kanta, ta fatar da kanta, ta yi wa kanta komai. To kaga anan an rage masa power da yake da ita, ne ya sa ta ko ya hana ta, ya umarce ta ko ya hana ta, sai ya sa musulunci kuma da ya bashi kawama, sai ya bashi abin da zai tabbatar masa da wannan kawama din, shi ne ya ce da shi ya ciyar da ita ya shayar da ita ya kula da sha'aninta gaba daya. Saboda haka in ilimi ne da ya zama wajibi a kanta, shi ne sanin Allah da sanin addinin Allah, wani wajibi ya mata, amma shi ilimi na duniya ne wanda za ta yi sana'a da shi, wanda in ya ɗauke mata, wanda yana da kyau taimako ne, yana cikin shi ma mu'ashara bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf, in ko bai da hali to ba za ta matsa masa ta ce wajibi ne ba sai ka biya mun na je na koyi wani abin da zan nemi wani abu na duniya da shi, wannan ba zai zama wajibi a kansa ba. Sai wani da yake tambaya kan cewa shi yana sana'a, sai ya samu aikin gwamnati kan wannan sana'a ta shi, sai kuma ya kuma samun wani, wato aka kuma samun masa wani akan dai wannan sana'ar, to akwai abokinsa da yake irin wannan sana'ar, to zai iya jawo abokin nasa ya hau sunansa ya rika zuwa yana yin wannan aikin da sunansa ana biyan shi ko ku a'a. To ita shari'a ba a so a buɗe kofar da za a yi cuta, aka buɗe maka wannan kofar, to in kana ganin cewa abokinka ya iya sana'ar da aka ɗauke shi a kanta, zai je ya yi kamar yadda ake so, don haka za a biya shi haƙƙinsa, bari ka ba shi wannan damar, duk da cewa su waɗanda suka ɗauki aikin ba shi suka ɗauka ba kai suka ɗauka, amma tunda ba su san ka ba watakila a fuska sunanka aka kawo ko takardunka in kana da su shikenan, sai kai shi hau sunanka shikenan ya ci gaba da yi ana biyansa, ka ce ai yana yin abin da ake buƙata. To abin da zai faru aka buɗe irin wannan ƙofar, to za a riƙa kai waɗanda ba su cancanta ba. To duk kuma wata ƙofa da in aka buɗe ta za ta iya bayuwa zuwa ga abin da yake cuta, to shari'a ba ta barin ta buɗe. Shine abin da malamai suke kira saddun zara'i. Babu wanda ya fi wannan irin Imam Malik a cikin malamai, yana daga cikin waɗanda suka fi babu wannan ka'ida ta saddun zara'i. Duk wata hanyar da za ta kai zuwa ga barna, to ka a bata a buɗe a toshe ta. Saboda haka in har kana son ɗan uwanka ya yi wannan aikin, to sai ka yadda kayan samu alfarma aka ɗauke ka, sai ka je da shi gurin wanda ya yi alfarma aka kuma ɗaukan ka da wannan abin ɗin, ka ce to gaskiya kai ga wani aiki kana yi, amma ga wannan da duk za ka yi wannan zai yi, in ya so sai a canza sunansa sunanka da nashi, to kaga wannan ya fi kai waye. Kuma in ana haka to ba za a samu matsala nan gaba ba, amma aka buɗe ƙofar shi kenan wani ya riƙa zuwa yana hawan sunan wani, to za a yi taɓarna. Kuma kun san irin wannan yana ta faruwa, ga shi nan murana ta fama da shi, an rasa yadda za a yi da shi, har amma kai ga samun boss workers da ake ta magana a kansu wanda babu su ma kwata-kwata. To duk kuma ba da wannan damar ce, saboda haka shari'a da aka duba maƙasar ɗinta ba za ta ba ka irin wannan dama ba. Don haka ka kai shi ka yi bayani, in Allah ta'ala ya sa rabansa ne shi kenan, sai a ɗora shi a kan sunan naka ya zama shi ne a madadinka. In ko ba rabansa ba ne, to Allah ta'ala bai ƙaddara ya ci abinci a nan ba, Allah zai kawo masa wani wata hanyar daban. Sai kuma wani wanda yake tambaya akan faɗin Allah ta'ala wanda mun karanta shi a baya, wa man yudlilillahu falan tajid lahu waliyan murshida, wa man yudlilillahu falan tajid lahu waliyan murshida, wanda Allah ta'ala ya batar to ba za ka samar masa waliyan murshida, wani majibinci ba wanda zai shiryar da shi. Yace to shin me ake nufi da kalmar waliyan a nan wajen, shin wannan zai iya zama dalilin masu rukun wasu matsayin waliyai? To kaga ban sani ba, su suka yi wa kansu wannan hujja, ko ka kai kake nema musu hujjar? Ibada dai jin bana jin wani wanda ya san abin da yake yi zai kawo wannan aya a matsayin cewa ka kankame ga wani waliyi a matsayin da za ka rike shi, a matsayin wanda zai karantar da kai, ya ilmantar da kai, ya baka tarbiya. Na'am, wannan kuma dukkan wani malami da ka san ya san abin da yake, ai za ka rike shi ya yi maka wannan. A matsayin wani wanda za ka riƙa neman taimakonsa a kan abin da ba wanda zai iya maka shi sai Allah, ka zo faɗuwa ka kira sunansa, ka zo tashi ka kira sunansa, ka riƙa karɓar wasu dokoki daga bakinsa wanda suka saɓa wa Allah. To wannan kuma babu wata hujja da zaka iya samu a Al-Qur'ani za ta halatta maka wannan, domin duk Al-Qur'ani ya zo don ya rushe irin wannan aqidu, kuma ba zai zama yana rushe su ba ko yana gina su a lokaci guda, ba zai yiwu ba. Tufka da warwara kenan Al-Qur'ani, kuma babu tufka da warwara a cikin sa. Walau kana min inda ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira, da Al-Qur'ani wata magana ce ba ta Allah ba, to anan ne za a samu tufka da warwara, amma maganar Allah ce. Baya yin magana kuma ya riƙa warware ta, yana kawo wasu abubuwa da suka saba ma abin nan. Saboda haka a nan abinda ake nufi da wali, ana nufin majibincin al'amari, wanda zai tsaya maka ya taimaka maka bayan Allah ta'ala ya ɓatar da kai saboda ka zaɓa cewa, to babu kuma wani wanda zai tsaya maka ya dawo da kai kan hanya sai Allah ta'ala ya so shiryarka. Wannan shi ne abinda ake nufi al-wali, shi ne majibinci wanda yake ɗaukan lamarinka. Kamar a rayuwa tana da wani wanda yake kula da lamarinka, ko ubangidanka, ko mai gidanka, ko mace da mijinta, ko ma'aikaci da shugabansa a ma'aikata, wanda duk za ka kira shi kamar yadda ake cewa auliya'ul umur, shuwagabanni, ulatul umur, shuwagabanni waɗanda al'amura suke a hannunsu, su ne suke cewa ga abin da za a yi, ga abin da kada a yi. To wannan shi ne abin da ake nufi da wali a nan, ba wai ana nufin waliyullahi ba, ba ana nufin auliya'ullahi ba. Shi waliyin Allah ma ai sifa ce da ba wani abu bane wanda zai iya nada wani a kansa, ba kami ne da wani ba zai nada wani a kansa ba, domin Ubangiji ta'ala ya nuna cewa waliyi shine wanda yayi imani yake tsoron Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Sunan suka yi imani kuma suke jin tsoron Allah, ma'ana suke bin dokokin Allah. To kaga tabbatarwa da mutum sifar imani da takawa har ka bashi wannan matsayi na walittaka, wannan ba aikin ka bane, sai dai ka kyautata masa zato. Duk wani wali in ka cire waɗanda Allah ta'ala ya faɗa a Al-Qur'ani ya sifanta su da wannan sifofi na imani da tsoron Allah kamar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ta'ala ne ya wanke su ya tsarkake su da kansa, to duk wani wanda zai zo baya sai dai al'umma ta kyautata masa zato. Sai dai kyautata masa zato a ce saboda irin abin da ya shahara da shi, labarin sa yadda ya watsu na cewa mutum ne mai kaza mai kaza mai kaza, don haka muna masa kyakkyawan zaton cewa yana cikin waliyan Allah. Amma ba za mu yanke ba kamar yadda muka yanke sha'anin sahabbai. Magana akan sahabbai wannan an gama ta. Allah ta'ala ne ce radiyallahu anhu wa radwan, to banda su kowa sai dai ayi masa fata, kyakkyawan fata, kamar yadda muke wa dukkan wasu mu'minai waɗanda suka gabace mu da waɗanda muke rayuwa tare da su, kyakkyawan fatan su kasance cikin waliyan Allah. Mu ma muke wa kanmu kyakkyawan fatan mu zama cikin su. To wannan shine kawai. To kaga anan menene na ware wani ka ce shine waliyan da za ka rike. Ba shi da bambanci da sauran waɗanda su ma a zahiri suna da imani suna da tsoron Allah, ba shi da bambanci da su. So haka ba na jin akwai wani wanda bane ba kame-kame ba, ba na jin za a ɗauki wani a matsayin wata hujja ce da za ta halatta ai wasu abubuwa da sunan walittaka. Wanda ya kaɗe wanda ba musulmi ba ya rasu, ya zai yi kafara kuma ya diyarsa take? Diyar wanda ba musulmi ba rabin diyar musulmi ce a shari'ar musulunci. Shari'ar musulunci diyar musulmi cikakkiya, wanda ba musulmi kuma raba biyu ake a bada rabi. Sannan kuma a magana mafi rinjaye ta malamai babu kafara, babu kafara, saboda kafara ta zo ne a siyakin mumini, wajen katala mu'minin mu. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. هل سوى قشان آية أنا وقال أني أكم مؤمني بمؤمني مؤمني يكشع لن أنسى مؤمني ومؤمني يكأيوان بردك كما دنجن سدقوا مؤمنين ومؤمني يكشع لن أنسى مؤمني أما دنجن سا سوبا مؤمني بني سيدي أنا جمال الله في هذا السوق كو يكشع لن أنسى مؤمني بسا كسكولي amma dangin saba mu'minai bane kuma ba a zaman lafiya da su, ma'ana yaki ake da su. To shi ne ayatu suka faɗi wannan, so anan ne ake kafara, ka kisan mu'mini ake magana ba kisan wanda ba mu'mini ba. Ina ga mu hakura da tambayoyin haka nan, akwai wanda ya tambaya ina jin kuma shi ne na ƙarshe ba za mu ansa masa. Yake cewa ya yi wa mahaifiyarsa alkawarin zai saya mata rabon layya, to kuma sai Allah ta'ala ya karɓi ranta. To yanzu ya zai sai ragon ya yi layya ko kuma ya shiga ma cikin haƙƙin magada? To duk abinda mutum ya alkawarinsa zai yi na kyauta bai yi ba, to ba ya zama wajibi, bai zama na wancan da ba a yi ba, sai idan an yi ɗin ya yi hauzi. Idan mutum ya ce zan baka kaza, to sai ya kasance ya rasu bai baka ba, to baka zuwa gurin magadansa ka ce a cikin dukiyarsa kana da kaza, me hujjar ka ai yayi mun maka ya alkawarin zai ne ya baka a bai bani ba? To shikenan ya alkawari amma bai samu cikawa ba, shikenan. So wannan in ka sayi yanzu ka saya kayi mata yanka, wasu malamai suna ganin babu komai, wasu malamai suna ganin babu komai za ka iya yi mata a matsayin sadaka ce kai mata, kai ma wani bangare ne na aikinta. Amma maganar ya shiga cikin haƙƙin magada ko kusa, har yanzu yana nan dukiyar ka ce ba tata ba ce. Bismillah malaka.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innahum in ya يظهروا عليكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
To na so a ce ka koma baya kaɗan aya ta 19 domin suna da alaƙa da wannan ayar da za mu karanta, kuma duk faifai guda ne. So ka shiga ma faifai na hudu wanda ba mu zo kansa ba. Allah ta'ala kamar yadda muka ji a jiya yana cewa kazalika ba'athnahum liyatasa'alu bainahum qala qa'ilun minhum kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum أعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. الله تعالى هنا جاء منا حال دسك سامكن سو بايا سنتاش لقونا دوبون بچي. الله تعالى يتاشيسو كما سكالك تنبير جونانسو هرواني دكتشكنسو يكي تشوا tun yaushe muke wannan bacci. Wani ya ce yawman aw ba'da yawm, wani ya ce yawman, ai mun yi yini guda ne. Wani sai a'a, ai ban ma cika yini guda ba. Sannan wasu suka ce rabbukum a'lamu bima labistum, ubangijinku shi yafi sanin wato zama dadewar da kuka yi anan kuna bacci. Fa ba'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila almadinati, ku aika ɗaya daga cikinku da wannan kuɗin naku da kuka fito da shi, wannan kuɗi na azurfa shi ne alwariq, kudi na azurfa, ku aika shi ilal madinati zuwa can birni, wato birnin da suka fito, garin da suka fito. Falyanzur ayyuha azka ta'aman, ya duba ya ga wani abinci ne a garin yafi tsarki, yafi tsafta, yafi lafiya, lafiya ta fuskar shari'a da kuma lafiya ta fuskar lafiya. Ya duba ya ga, falyatikum birizqin minhu, ya zo muku da abinci minhu daga wannan abin da ya samu na abincin, wato ko ya zo muku da abinci da wannan kuɗin wanda kuka bashi. Waliyatalaffaf, kuma ya bi a hankali, wato wajen fitarsa daga nan da yadda zai shiga cikin gari, da yadda zai fito ya dawo, ya yi a hankali ta yadda kada wani ya fahimce shi. Ko kuma waliyatalaffaf, wato ya bi a hankali, ya bi a sannu, ya sassauta wata mu'amala, kada ya je ya yi rigima, gari rigima har a gano inda muke. Don ya je wajen mu'amala rigici ya kaure, kaga za a kama shi. To ƙarshe ana bin bahasi har za a gano ƴan uwansa ma. Wasu malamai sun fassara wani ya talaffaf da cewa ya yi talaffufi, wato ya sassauta, kada ya ja da yawa a wajen mu'amala da masu abinci. Saboda haka da ya yi ta yi an sallama kawai, ya ɗauka ya bayar, kada je a yi ta abin nan wajen musanyen magana, ya faɗa har ya ɓata wani rai a kai ga doke-doke, daga nan kuma a cikwalarsa waye-waye, ƙarshe ma a gano shi wane ne. Wala yushiran da bikum ahada, kada ya yarda wani ya san da ku, wato kada ya sanar da wani cewa kuna nan. Ba haka duk suna wannan magana a matsayin har yanzu suna nan a yadda, wato suna nan a wannan zamanin da suke, ba su fahimci cewa an shekara 309 yanzu a duniya ba. Wata daular ce sabuwa, ba wacce suka sani ba. Suka ci gaba da faɗa, suka ci gaba da fadawa shi wanda za su aika kuma suna fadawa junansu innahum in yadhharu alaykum yarjumu innahum su wadannan mutane fa kakkumanta in yadhharu alaykum yarjumukum in har suka san inda kuke to za su jefe ku aw yu'idukum fi millatin kusu mai da ku addinin su walan tuflihu idan abada kuma in har suka yi haka kuka koma addinin su to har abada kuma za ku rabauta ba to kaga wannan suna fada masa ne a matsayin tsoratarwa kuma suna fada musu abinda zai iya biyo baya tunda har sun yi imani da Allah sun bar irin abinda mutanen su suke yi na bauta sun yi kibin abinda shugabanni suke bautawa yanzu su Allah za su bautawa shi kadai to in yadhharu alaikum in har suka samu ganin inda kuke suka tsinkayo suka gano ina kuke yarjumukum za su jefe ku wato za su jefe ku wannan da wasu ayoyi alqur'ani duk suna nuna cewa a da can hukubar wanda zai bar addinin da mutane suke kai shine su taru su jefe shi saboda jifan suna ga shine mafi tsananin hukuba da za su yi masa saboda addinin su shine sama da komai to kuma yake ba zai yi ba to da suke jin girman addinin na ya kamata hukuba da za su yi masa ta zama mai girma ce dan su ji sun huce haushi to me za su yi masa shine su jefe shi me yasa suka zabi jefewa saboda kowa zai iya tarayya anan dan haka kowa zai ji cewa shi yanzu ya huce haushinsa in aka ce a yanka shi ko a soke shi ko abin da wataƙila mutum biyu ko uku za su yi aiki amma aka ce jefewa ne to kowa da kowa zai iya daukan dutse ya jefe shi da shi dan haka kaga duk gari za a hadu a yi tarayya wajen a huce haushi to idan muka duba ayoyi a Qur'ani zamu ga suna nuna mana haka kamar mutanen Annabi Shu'aibu qalu ya Shu'aibu ma nafqahu kaseeran mimma taqul wa inna la naraka fina da'ifa suke laula rahtuka la rajamnaka wa ma anta alayna bi aziz suke ya Shu'aibu mu fa wannan du'a din da kake yi da dama abin da kake faɗa fa ba galiba muke ba kuma muna ganin ka wani laƙo-laƙo ne a cikin mu ba ka da wani karfin da zaka gagare mu walaula rahtuka saboda suna ga cewa ya zo musu da wani abin da ya saba wa addinin su yayi ridda ga barin addinin su annabi ibrahim da mahaifinsa qala arahibun anta an alihati ya ibrahim la in lam tantahi amannaka wahjurni maliya yace arahibun anta an alihati kana kokarin ka bar abin bautata ne ya kai ibrahim ababan bautana la in lam tantahi in dai baka bar wannan maganar ko wannan abin da ka dauko ba la arjumannaka lalle tabbas sai na jefe ka kaga sai maganar jefewa haka da annabi Musa alaihi salam da mutanansa wa inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumu ce ina neman tsari da ubangiji na ubangijinku da kada ku jefe ni kaga sai amfani da kalmar jefewa to ruwa dannan suna nuna mana cewa a da can haka kafiran farko suke yi idan an fita daga addinin su to shikenan kowa yana da haƙƙi ya ji ya huce haushi akan wannan da ya saba wa addini me za a yi a yi tarayya wajen kisan shine a yi jifa a jefe shi wannan mutum sannan wajen kashe kisan an ba da damar kowa zai iya tarayya a ciki sannan kuma an yi amfani da mafi wato munin hanyar kisa din shine a jefe suka ce aw yu'idukum fi millatin ko kuma su dawo da ku ga addinin in ba su jefe ku ba to za su dawo da ku cikin azaba ta yi azaba ku ji cewa to ku gara ku dawo ku ci gaba da kafirci me yasa suka fara gabatar da jefewa sannan suka gabatar da aw yu'idukum fi millatihim saboda na farkon shi ne wanda zai yi wanda yana nuna maka yadda suke jin imanin su ya riga ya shiga zuciyar su ya yi karfi ma'ana za a jefe su su mutu wannan shine ihtimali na farko shine probability na farko kuma shi suka fi zaton zai faru shi yasa suka fara faɗa su aw yu'idukum fi millati wannan akwai yuwar haka amma ba shi yafi ƙarfi ba akwai yuwar su dawo da ku addinin su dawo da ku cikin addinin su wani zai iya cewa to ai inda ƙarfi da tilastawa da yasa suka jawo cikin addinin nasu ai bai kamata a ce kuma sun yi laifi ba har a ce walan tuflihu idan abada tunda illa man ukriha, sai wanda aka tilasta wa qalbu mutma'innu bil iman. Saboda in har tilasta su za a yi ta hanyar azabtarwa su dawo, to bai kamata su ce walan tuflihu idan abada ba. Shi ne malamai suka ce a dawowa a nan ba ana nufin su dawo akan tilas din, a'a za a fara da tilastawa din. Da farko za a fara ta hanyar tilastawa cewa sai sun dawo cikin wannan addini. Idan aka tilasta su suka dawo suna yi ransu baya su, ba abin da yau da gobe ta gani. Tun suna jin abin ba sa san shi, yau da gobe kuma sai su ji ba wannan, to kaga an shi an koma kafircin kuma. To shi yasa kace walan tuflihu idan abada, tunda har za ku koma ku ci ku nitse. An yi amfani da fima, inji wasu malamai suka ce ba a ce au yu'idukum ila millatihim ba, sai aka ce fi millatihim, dan fi din nan tufidul istiqrar, tana nufin za ku shiga ciki kawai ku narki ku zama a cikin kafircin tsamo-tsamo. Kun san kalmar fi tana nufin abinda aka sa ta a ciki zarf ne. Saboda haka ku zama cikin kafircin tsamo-tsamo, duk abinda ake yi na kafirci a zan ku za ku kuma za ku yi. Shi yasa ma aka kawo kalmar fi, kamar yadda Annabi Shu'aib ya kitar tarif taraina ala Allah kadiban in udina fi millatikum ba'da idza jana Allah minha. Kaga sai yace mun kirkiri ƙarya kenan mun yi wa Allah. Idan har za mu koma cikin addinin ku bayan Allah ya kubutar da mu, me yasa yace sun yi wa Allah ƙarya? Saboda kowa wanda za su yi komawa ce wacce daga ƙarshe za su narke a ciki, su zama kafircin shi suke yi gaba da baya, suna cikin sadumu-dumu. To shi yasa aka yi amfani da kalmar fi ba a ce ila ba. Aliftaraina ala Allah kadiban in kunna fi millatikum wa lan tuflihu idan abada, to in ku har haka ne ba za ku taɓa rabauta ba. To duk wanda suna ƙara gaya wa junansu, duk da cewa gashi dai wannan shi zai fita, amma kuma in ku kula duk maganar suna yin ta ne da sigar jam'i, da sigar jam'i, saboda abin in ya zo ba zai taƙaita akan shi wanda ya fita ɗin kawai ba, su ba da suke cikin kogon abin zai zo ya same su. Saboda ba nesa suke ba, suna kusa. Shi kuma lokacin da za a kama shi watakila azaba, in tai azaba bai san sanda zai faɗa abin da ake so ya faɗa ba. Saboda haka abin duk zai same shi zai same su. Shi yasa sai suka dawo da sigar ta koma sigar jam'i, innahum in yadharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idhan abada. A nan faifan farko ya ƙare tare da daɗe wasu bayanai wanda ake barin ka kai mai karatu, kai da kanka za ka kaddara sauran bayanan. Aka shiga faifai na biyu wa kazalika asarna alaihim, haka muka nuna wa mutanensu inda suke. Amma me ya faru har aka gano su? Tunda an ce an tura wani mutum guda ɗaya da kuɗi ya je cikin gari ya je ya samo abinci ya siyo, yayi a hankali ya bi a hankali kada a gane shi. Saboda haka dole kai kwarwarka mai karatu za ka suranta cewa gashi nan yanzu ya fita wanda aka aika ɗin da kuɗin a hannunsa, ya nufi wannan gari, amma ya fara ganin abubuwan da za su ba shi mamaki. Tunda aka shekara 300 dole dan yana fitowa zai ga abin da ba shi ne ya bari bajiya. Saboda haka zai ga abubuwa duk sun canza, zai dimauce ya kasa gane ansar me ya faru, har sai ya je kofar shiga gari. Kofar shiga gari za ta canza kila ma, tun daga nan ya fara ganin alamar maimakon da can ya bari kofar gari an safa gumaka, ya ga dubba wannan gumaka da wadanda suke bautar wani Allah, kofofin gari duk za a zuba gumaka. Daga su suke ba wa garin kariya daga abokan gaba in sun zo sun kawo hari. To zai yi gan sai ga duk babu waɗannan, wataƙila ga alamar kiristanci, ga alamar kiristanci a gurin. Saboda haka ya shiga ga gidaje ba waɗanda ya saba gani ba, ya ga gine-gine ba waɗanda ya saba gani ba, duk zai fara mintaka idansa ko mafarki yake dan mamari kansa haka, ko bacci yake yi
ya tabbatar da cewa ba bacci yake ba, ya shiga gari duk wanda yake gari bai ga irin sani ba, wanda da shi dan gari ne kuma gari irin wannan a wancan lokacin ba wai mutane da ke tarawa ba, duk kusan an san juna, to ko da bai san kowa a garin ba yayi ta yawo bai ga ko mutum ɗaya da ya sani ba, bai kuma bai ga wanda ya san shi ba, shi dan babban gida ne, in shi bai san mutane ba za a iya sanin sa, wuraren da za a zo wajen tarurruka su suna high table, saboda haka su ana hango su, ko ya zo wucewa a ce ai dan gidan wani ne wancan, shi bai san mai fadar ba amma shi mai fadar ya san shi, to bai ga shi wanda ya sani ba, ko bai ga wanda ya san shi ba, kaga wannan ma duk abu ne da zai sa shi ya rudi, wannan duk in aka baka kai mai karatu duk za ka kawo ne, ya shiga ga kayan da yake sawa ba shi ne duk mutanen garin suke sawa ba, aka shekara 300 ka gado da kayan da ake sawa duk za su canza, ya ga ba irin shigar su ba, kamar yadda muka karanta a sarfin Ibn Abbas tun daga da ya fara ganin abin nan, da ya je ya fara magana ko ya ji mutane suna magana sai ya ji lahajar ta canza, aka shekara 309 lahaja za ta canza, watakila da za ka koma shekara 309 baya, Hausar da muke da yanzu ba ita ce suke yi ba, su ma in suka zo za su ji mu muna faɗar wasu kalmomin Hausar da ba su san su ba, jiyar manya bar gari duk ya zo ya ga wannan canjin, kaga da alamar cewa akwai wani abu, shi ko bai gane ba, kuma gashi ba abin ya yi tambaya ba, shi da an cewa la yushiranna bikum ahada, kada ka bari wani ya san inda muke, to kaga ya zo yana tambaya kuma a gano shi, saboda haka dai ya ga cewa kai bara dai ya je ya sayi abin da yake so na abinci ya fita, to kaga tun daga mai ka kuɗi sai abu ya canza, shi mai abin nan sai ya ga wasu kaftan kuɗi wanda ba shi ake amfani da su ba, kamar kofatan raɓumi, saboda haka sai ya yi tsammanin cewa fatuman nan ya samu wasu kuɗaɗe ne irin na dacen wani wata taska ce, wani ajiyayyen kuɗi ne ya gano, saboda haka ya cikume shi cewa to ka nuna min gurin na so mu je mu kashe mu raba ko kuma in kai ka abin nan, to kaga a daga nan rigima za ta ɓarke, da rigima ta ɓarke ya fara magana maƙotan tun da kasuwa ce, maƙota za a tattaso menene menene ai gashi an ce za a kai shi gurin su ce to wani sarki ni faɗan gidansu na wane ne, sai a ji ba a san wanda yake faɗa ba, shi ta ba san wannan da kake faɗa ba, shi kuma a zatansa ba wanda bai san wannan ba, ce wani sarki kake magana, ce sarki wane, kun san a ruwayoyin da ba su inganta ba shi yasa ba ku je ina faɗa ba, akwai sunayen sarakuna su ce daga Yanisu ko daga Yusu, to sun fi faɗin da Kiyanus ɗin, da Kiyanus cewa sarki da Kiyanus, ce to wani sarki da Kiyanus, ce su ba san wannan sarkin ba, to ƙarshe dai kawai sai a duba wasu da suka san tarihi a ga alamar cewa wannan tsohon kuɗi ne da sauransu, wannan ta sa a kama shi ko a tome shi da ko ɗan 419 ne ko a tome shi da abin nan wani abin nan taɓaɓɓe ne, ƙarshe a kai shi gaba kamar yadda ruwar Abdullahi ɗan Abbas ta nuna mana, aka kai shi gaba shi sarkin tunda yana da tarihin masarautar ya san abubuwan da suka faru suna nan a rubuce a ajiye, saboda haka yasa aka ɗauko masa allon da aka rubuta sunayen samarin, ya ce faɗa min sunanku, ya rika faɗa masa ya rika ganin su ne a rubuce, daga nan ya fahimci cewa wannan yana daga cikin samarin da suka ɓace a garin nan, aka neme su ɓat ba a gan su ba shekara 309 da suka wuce, to don haka za su sako shi a gaba ya wuce gaba mu je ka nuna mana inda sauran ƴan uwanka suke, to tunda ya fahimci cewa ba wancan sarkin bane azzalimi wanda za in suka same su za su yi musu jifa irin wannan yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim, to kaga yanzu babu maganar kuma wani tsoro, saboda haka ya wuce gaba yana tafiya ana bin shi a baya, su manyan gari suna bin shi a baya, aje kofar kogo ya ce to ga inda ya guwana suke, a yadda ruwar Abdullahi ɗan Abbas ta nuna mana ya ce to ku bari in fara shiga domin in je in gaya musu halin da ake ciki, don in kuka shigo ni da ku haka to za su firgita, don za su ce to shi kenan ya tona mana asiri, abinda muka ja kunnansa a kai gashi nan sai da yi. Saboda haka suka ce to yace suka ce to ka rantse mana za ka fito yace wallahi zai fito. Yana shiga shuru gurin ya bace musu su kan suka kasa gane ina yaran su. Sai da ruwayar Abdullahi dan Abbas ta nuna. To wannan duk waɗannan bayanan Al-Qur'ani duk ya nade maka shi dan kai zaka iya cika gibin gurgudan iya tunaninka. Ka dai fahimta cewa ya fita ya shiga gari ya je neman abinci to wani abu ya faru kuma an gano su sai Allah ya faɗi ya shiga faifai na gaba cewa kazalika a asarna alaihim. To wannan shine faifai na hudu. Yanzu maganar an gano inda suke su Allah ta'ala ya gama mana maganar su sauraka faifan su ya ƙare da abinda duk ya faru gare su sun koma cikin kogonsu suna nan suna bacci koko sun mutu duk wannan alƙur'anin bai kawo maka wannan maganar ba sai ya kawo maka maganar waɗanda suna bakin kogo an yi curko-curko a asarna alaihim a haka muka nuna su ma'ana a asarnan nasa alaihim muka nuna wa mutane inda suke liya'lamu anna wa'dallahi haqq domin su sani cewa alƙawarin Allah gaskiya ne. Wasu malaman tafsiri suka ce liya'lamu wannan damirin yana komawa ga al'ummar zamanin wasu ne musulmi ne a lokacin wanda a lokacin aka tashi ahlul kafi a cikin ashabul kafi a cikin su kamar yadda Imam at-Tabari a tafsirin sai tafi to liya'lamu su mutanen garin na wannan zamanin su san cewa anna wa'adallahi haqq alƙawarin Allah gaskiya ne domin da dama daga cikin malamai sun ce akwai muhawara da ake tafkawa a garin dangane da tashin alkiyama duk da musulmi ne to amma suna tafka muhawara kan cewa in an tashi tashin mutane za a tashe su da gangan jikinsu koko arwah din ne rayukan ne kawai za a tayar amma gangan jikin ba za a tashe ta ba don haka da azaba da ni'ima duk za a yi wa rayuka ne ba za a yi gangan jiki ba ne to ana tafka wannan muhawara sai Allah ya nuna musu abin ashabul kahfi don su zama aya su san cewa wa'adullahi haqq alƙawarin Allah gaskiya ne. To ta yaya za su yi su fahimci alƙawarin Allah gaskiya ne don sun ga cewa da wasu sun yi bacci shekara 309 sannan kuma sun tashi za su fahimci haka tunda waɗanda suke cewa ba za a tashi jiki ba in an tashi tashin mutane don a yi musu hisabi ba za a tashi gangan jiki ba sai dai a tashi rayuka me yasa suke kin yadda cewa za a tashi rayuka za a tashi gangan jiki suna cewa saboda hankalinsu ba zai ba su ba ma'ana al-isti'badul aqli hankalinmu ba zai ba mu ba ya za a ce bayan jiki ya ratattake ya zama turbaya kuma Allah ya tattara shi ya tashe shi hankalinmu ba zai ba mu wannan ba mamana gaba zai shiga hankali ba zai yiwu ba wannan ita ce hujjar to sai Allah ya nuna musu suka ga wasu samari waɗanda suka shekara 100 abin nan suka shekara 309 ga su Allah ya karɓi ransu ta hanyar bacci kuma ya dawo musu da ransu kuma jikinsu ya tashi lafiya inda a ce labarin za a ba su ba su gansu ba kawai zuwa za su a ce musu ai akwai wasu samari da suka kwanta bacci sai bayan shekara 309 suka tashi daga bacci kuma lafiya lau su ba su ma ji a jikinsu ba cewa sun daɗe to in za su aiki da hankalinsu kamar yadda suka aiki da hankalinsu a can ai za su ce kai wannan magana ba za mu yadda ba me yasa ba za ku yadda ba saboda ba ta shiga hankalinmu ba ba zai yiwu ba a ce mutum ya shekara 309 yana bacci kuma ya tashi ya je shiga rauyen da yake kawai sai da ya ji cikinsa yana ɗan jin yunwa ba zai yiwu ba to ashe kaga tun daga su yanzu kun gani da idanku ga waɗannan an yi musu ashe cewa ba zai yiwu ba kawai ta dogaro da ƙwaƙwalwa ba hujja ba ce to tunda hujjar ku ta faɗa nan to wacce ma sai ku aje ta ba hujja ba ce ku daina hujja da wannan. To kaga nuna su a nan ya iya tabbatarwa da cewa akwai yiwuwar tashin alƙiyama akwai yiwuwar tashin jiki gangan jiki bayan mutuwa ko kuma wanda zai ga waɗannan samari waɗanda Allah ta'ala ya karɓi rayukansu ta hanyar bacci suka shekara 309 amma Ubangiji ya tsare jikinsu, jikinsu bai lalace ba, bai fatattake ba, bai rididdige ba, bai zama ƙasa ba, hatta kayan da suke sanye da su, rigunansu ai ba su rufe ba, wace rigunansu ya yage sun gari sun gari su tsara a rigunansu suna nan yadda suke lafiya lau, za su ɗan kakkaɓe ƙurar da take jikinsu ne kawai su tashi, haka rigarsu ba ta canza ba, sannan suna nan a samarinsu ba su yi gemu suka yi furfura suka tsufa suka suna nan a samarinsu ɗan yi shata. Ubangijinsu ya tsare su a haka, sannan da shi ce kara 309 ba ci ba sha, ba a ci ba, ba a sha ba, ba a nemi biyan bukata ta ɗan adam ba, ka san za ka kwana biyu kana bacci ai sai ka tashi kafin shugaban ɗaki, wani ba a dare ɗaya sau nawa yake shiga, wani kai 309 ba magana ya tashi ya ji fitsari wani abu, sannan ba magana rashin lafiya, ba wanda ya tashi ya ce shi ba da lafiya, wata cuta ta same shi. To yanzu duk wanda ya wannan aikin sai kuma a ce ba zai iya tashi da matacce ba bayan ya mutu, to tunda har suka ga wannan kaga wannan zai fitar musu da shakka cewa Ubangiji ta'ala zai iya tashin mutum bayan mutuwarsa, ya tsare jikinsa ya dawo da jikinsa yadda yake, Ubangiji zai iya wannan. Sannan Allah ya ce idh yatanaza'una amrahum bainahum, yayin da suke sabani, yanzu duk wannan abin ana gaya maka waɗanda suke wajen kogo ba na cikin kogo ba, idh yatanaza'una amrahum bainahum, to yanzu suna tafka muhawara a tsakaninsu dangane da al'amarin waɗannan samari, akan me suke tafka muhawara, an nade maka me suke tafka muhawara, amma akwai ihtimal akwai yiwuwar ya zama suna tafka muhawara, shin yaran nan da suka shike suka koma duk yanzu sun koma bacci ne ko ku sun mutu, baccinsu suka koma ko mutuwa suka yi, in mutuwa suka yi to yanzu ebo su za mu yi, in za mu iya mu kayi su makabarta abin ne su ko ku a tunda anan muka same su a cikin kogo shekara 309 sun zama 'yan kogo, mu ba su a kogonsu, sannan ko kuma a'a suna tattaunawa ne suna muhawara akan me za su yi wanda zai tsare musu tarihin waɗannan yara, gini za su yi wanda zai zama alama a bakin kogon, ko ku a'a za su yi masallaci ne tunda su musulmi ne, ma'ana za su yi gurin ibada. To shi ne Al-Qur'ani yake gaya mana suna dai ta tattaunawa, suna ta muhawara da shuwagabanni da kuma 'yan talakawa da suka rako su, da alama waɗanda suke gurin kamar yadda Al-Qur'ani zai nuna mana a can ba su da yawa, ba wai duk garin da ya fito ba, an fito da shuwagabanni da kuma waɗanda suka rako shugabannin sarki da waɗanda suka take masa baya, saboda haka aka zo wataƙila an zo da liman, an zo da waziri, an zo da kukasan abin nan ɗin fada, to duk an zo da su, saboda haka ake tattafka muhawara me za a yi. Fa qalu ibnu alaihim bunyan rabbuhum a'lamu bihi, sai wasu suka ce daga ciki ku yi gini a kansu, wato ku tayar da gini a kansu, rabbuhum a'lamu bihim, ubangijinsu shi ya fi sanin lamarinsu, suna nan da rai ko sun mutu ubangiji shi ya bar wa kansa sanin wannan, amma dai yanzu a yi gini ya rufe bakin kogon ta yadda wani ba zai shiga ya cutar da su ba, aka bar bakin kogon to za a samu waɗanda za su ce su za su yi kukan kura su shiga, waliyai ne za su je su nemi tabarruki. To ibnu alaihim bunyana, ku sa gini ku rufe gurin, rabbuhum a'lamu bihim, ubangijinsu shi ya fi sanin me suke ciki, da ransu ko ku baccin suka koma ko kuma sun mutu, قال الذين غلبوا على امرهم سوى ان suka yi rinjaye akan al'amar masu karfi masu fada aji sai suka ce la nattakhidanna alaihim masjida tabbaci haqiqa sai bin yi masallaci a inda suke ibn jarir ya kawo magana biyu dangane da waɗanda suka ce la nattakhidanna alaihim masjida musulmi ne ko ba musulmi ba amma fadar cewa za su riki gurin ibada masjid wataƙila wannan ta nuna cewa ɗaya musulmi ne duk da cewa kalmar masjid a nan ba wata nufin masjid irin gurin da mu muke sallah irin namu ba a masjid duk gurin da za a yi sujjada a yi bauta shi ake nufi a nan ba wai ana nufin masjid irin namu da muke salloli a ciki ba zahirin maganar su za ta nuna mana cewa wato da suka kasu gida biyu masu cewa ibnu alaihim bunyanan da masu cewa la nattakhidanna alaihim masjida in muka duba yadda kowa ya gina jimlarsa za mu fahimci iya gejin kowa waɗannan na farko sai suka faɗi abinda sigar umarni ko shawara ibnu ku yi gini a kansu kaga su ba suke iya da ikon yin ginin ba amma muna ba da shawara ku yi gini a gurin kaga wannan ya nuna cewa su ba ke da suke da abu a hannunsu ba su dai masu ba da shawara ne ta yi waziri ne liman da waye su ne masu ilimi ciki suka ce su dai a bisa iliminsu kamata a yi gini kawai a bakin kofar ko wannan sannan kuma a cikin abin da zai kara nuna maka cewa da ilimi suke magana sai suka ce rabbuhum a'lamu bihim ubangijinsu su ya san halin da suke ciki don haka ba za mu yanke hukuncin ma sun mutu ba don haka mu dai yi gini mu rufe bakin kowa amma waɗancan na biyu sai suka ce la nattakhidanna alaihim masjida sai suka faɗi abin da sigar jazmi wato tabbas haddaran tsuwa lamun tunda lamun kasbi ce nuna taukidi ce la nattakhidanna wallahi sai mun yi masallaci to kaga anan ya nuna kenan su ne masu yi kaga ba wani suke cewa yayi ba mu za mu yi sannan kuma da sigar nun wacce take nuna cewa wanda malamai suke kira damirul mutakallim almu'azzim nafsuhu mutumin da yake girmama kansa ce za mu yi kaza shi kadai ne ba na ba mun ba da umarni muna kira shi kadai ne amma muna kira to wannan muna kira din ai kaga da miri ne na jama'a dan ya girmama kansa to anan za ka ga ita ce ta fito la nattakhidanna saboda haka ko sarkin ne shi kadai yake magana anan abinda zai yi kenan yace tabbaci hakika sai mun yi masallaci to wannan yana nuna sannan sifan tasu da sifar galaba ce kala ladina galabu ala amrihim wanda suka rinjaye kaga wannan yana nuna cewa suna da damar abinda duk suka ce za su yi ba mai iya hana su shi yasa aka sifan tasu da galabu da galaba abinda duk suka ce za su yi ba mai hana su sannan kuma siyakin yana nuna mana cewa su wannan fariq na biyu su wannan kungiya ta biyu mai cewa la nattakhidanna alaihim masjida ba magana ce ta sun kawo hujja ba sun kawo dalili sun kawo bayani a'a magana ce ta nuna kawai mu haka za mu yi irin karfa-karfan nan ce to mu haka za mu yi saboda me galabu ala amrin suke da galaba suke da rinjaye suke da karfi amma ba magana ce ta ilimi ba to amma duk da wannan sai aka samu wasu 'yan bid'a da suke kafa hujja da waɗannan ayoyin akan abu biyu abu na farko halaccin in wani wali ya mutu a gine gurinsa ko a gina ɗaki ko a gina ƙubba suka ce saboda an ce ibnu alaihim bunyana sannan da halaccin a yi masallaci a inda yake a sako shi cikin masallaci a gina kabarin ya zama na cikin masallaci saboda la nattakhidanna alaihim masjida to wannan za ta iya zama hujja kamar yanda wasu suka yi hujjar da wannan ko ba za ta zama hujja ba to naga mai kamera yana cewa lokaci yayi dole mu haƙura sai zuwa gobe abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya taimana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.